Nakasa.
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 Bakasa waba.
Nakasa ba na katam kasa.
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar.
To mai sauraro barkamu da wannan lokaci muna tare da commissioner mata ta jihar Kaduna kuma wanda karkashin ta ne ofishin kula da mutanen da ke da bukata ta musamman yake wato wanda mutanen mu suke ciwo na kasassu. Amma yanzu haka zamu ji menene yake faruwa ne domin mun ji labarin cewa jihar Kaduna za su bude wani sansani wanda yake a Turanci Rehabilitation Center wanda zai zama yana dauke da waɗannan mutane ko me za su yi ko me za su koya ko me sa za a yi shi. Bari mu bi Hafsat Baba mu ji bayanin ta. Haje Hafsat, zaki yi mana karin bayani akan wannan Rehabilitation Center da za ku yi a Kaduna wanda muka ji labarin kusan biliyan da ya kawari.
To assalamu alaikum. Wannan Rehabilitation Center da aka yi magana watan za a bude su guda uku. Dama muna da rehabilitation center guda biyu. Daya a Kafancen, daya a Kakuri a cikin Kaduna. To yanzu sai gwamnati ta ga cewa ya kamata a ƙara fadadawa saboda ƴan uwan mu na kasassu wanda suke son koyon sana'a. To shine aka bada kwangila a gina daya a Jaba, daya a Soba, daya kuma a Benin Gwari, wato guda uku kenan. Saboda ya kasance cewa sun dauki zamu iya daukan jama'a fiye da yanda muke da shi yanzu dan a yanzu haka muna da fiye da yara 200 a wannan rehabilitation center din. To alhamdulillah aiki ya riga yayi nisa kuma idan aka ƙara wannan aiki watan zai kasance cewa an samu rehabilitation center guda biyar kenan. Dama muna da biyu, to yanzu kuma gashi an ƙara guda uku. Wannan rehabilitation center dai zai dauki nauyin tabbatar da cewa an samu ana koya ma su mutane masu bukata sana'o'in hannu yanda za su yi dogaro da kai. Kuma dama idan suka gama koyon wannan sana'a na tsawon shekara uku akan yaye su, sannan kuma a ba su wani abun da za su rike a hannu kamar jari kenan. Sannan banda haka nan ma'aikatan mata kuma yanzu haka maganan nan da nake maka waɗanda suka koyi waɗannan sana'o'i mun riga mun gaya musu cewa akwai wani tallafi da jihar Kaduna ta ware na miliyan 200 wanda za a tallafa ma mata da kuma masu nakasa wanda a matsayi ne na rance. To in Allah ya yarda su ma suna cikin waɗanda za su mori wannan wannan loan din da za a bayar. Sannan kuma banda haka nan za a yi musu bita irin ta wata abin da ake cewa business plan, wato duk abin da za ka yi in dai na harkar kasuwanci ne sai ka samu ka yi tsara shi, domin yawanci za ka ga cewa harkar kasuwanci takan durkushe ko kuma ka ga ko jari ya kare da sauransu domin saboda ba a yi tsari ba. To saboda haka za a yi tsari yanda idan suka gama kuma cikin wannan tsari suka samu dan wannan tallafi za su iya ci gaba da harkar rayuwarsu. Banda haka nan kuma yanzu haka mun zauna da wata kungiya da ake cewa Mafita wadda ta kasar waje ce wanda ita ma ta shigo cikin wannan yanayi na masu bukata yanda za a gyara musu karatunsu saboda ya kasance cewa certificate din da za su samu to certificate ne wanda ko ina suka je za su yi amfani da shi ko na ci gaba da karatu ko kuma na neman aiki, watan za su samu kamar wani curriculum ne da aka za a inganta harkar karatunsu wanda zai kasance za a yi haɗin gwiwa da MBTE. To Mafita sun zo sunan kungiyar kenan wanda DFID project ne na Ingila. To mun yi magana da su kuma duk sun riga sun dauki bayanin da muke da shi. Sannan kuma a cikin wannan gamantakewa da muke yi tare da su Mafita din za su koya ma sababbin malaman da za a dauka don saboda kwanan nan za a daukan masu aiki na nan masu bukata din za a dauka musu malamai da masu koya musu karatu. To za su zo su yi musu bita yanda zai kasance cewa ya zama daidai da yanda ake yi a ko ina a duniya. Saboda ka san a nan rehabilitation din muna da gurago, muna da makafi, muna da duk dai gasu nan dai yan uwa masu bukata duk muna da su so saboda haka duk yanda muka san zamu inganta rayuwar su to insha Allah gwamnatin jihar Kaduna tana kokari kwarai da gaske kuma duk abin da muke ci ake a nan ma'aikatan mata da walwalar jama'a ka tabbata cewa su ma suna ciki koran da muka yi ranar mata ta duniya to a ran nan mun kawo wasu bankuna sun gwada musu yanda za su yi in Allah ya sa aka samu wannan tallafi to za su inganta sana'o'in su yawanci kuma duk wayannan masu na kasa masu sana'o'i su ne muka gayyato domin a kare musu bita
to amma kuma su kansu mutanen da suke da bukata ta musamman din wani kira zaki musu na ganin cewa idan hakan ta tabbata sun inganta sun kare sun kuma killace wannan abu domin ya amfanin su da na ƴaƴan su ma da jikoki masu zuwa
to alhamdulillah ina so in yi kira da babban murya kuma in ja kunni cewa gwamnati ta kashe dimbin kuɗi har wajen biliyan 1 wanda aka yi wannan ake wannan gini kuma za a saka na'urori irin na zamani muna fata cewa waɗanda za su mori waɗannan kuma su ci gajiya wannan aiki da gwamnatin jihar Kaduna ta yi saboda su inganta rayuwar ƴan uwa masu bukata to ya kasance cewa da Allah su ma kuma su kula domin wani lokaci akan ce kayan gwamnati kayan banza to kayan gwamnati ko ba kayan banza bane saboda haraji ne wanda jama'a su tambiya ake tattarawa ana kokari a inganta rayuwar al'umma to muna fata cewa kuma muna jan kunni cewa ba za mu yadda kuma ba za mu yi sakaci ba kuma za mu sa ido gwamnati za ta saka ido kwarai da gaske ta tabbatar cewa ba a yi lalata duk abin da aka saka ba domin idan aka lalata din gaskiya wannan zai sa mutane ba za su ji dadin ba da gudunmuwa ba domin kamar yadda nace ai akwai kungiya ta kasar waje kuma akwai kungiyoyi na cikin gida ma su ma wanda suke son su ba da gudunmuwa idan aka ga cewa ana irin wannan tattali din to yawancin mutane za su fi zuwa su ba da taimakon ko gyare-gyare ko kuma su kawo wasu na'urori su ci gasu nan a ƙara ingantawa to abin da muke so kenan saboda haka muna fata cewa za a mori wannan babban aiki da jihar Kaduna ta yi domin inganta rayuwar su ƴan uwa masu bukata kuma su tabbatar cewa wannan abun an yi shi ba na yau bane a'a na shekara da shekaru masu zuwa in Allah ya yarda su da ƴaƴan su da jikokin su su ma za su amfana ba mu san mu ga mutane ƴan uwa suna bara akan titi ko sun saki ƴaƴan su tunda an riga an bude wannan wuri to wannan wuri na inganta rayuwa ne muna fata za a yi amfani da shi kuma muna son mu ga cewa su ma sun shiga duk kowane fage na ci gaba na rayuwa a jihar Kaduna
to daga ƙarshe tambayar shine yaya za ku ko kuma meye za ku yi wanda za ku tabbatar da cewa gwamnatin Malam Nasir El-Rufa'i ta kiyaye tare da tabbatar da cewa bayan ta gama wa'adinta in ma wa'adi ɗaya ne in ma biyu ne ta gama ta wuce wata gwamnatin ta zo bata tarwatsa wannan abin da ta faru ba saboda muna da matsalar continuity in ji Bature wato abin da ake cewa ci gaba na wani ya fara wani aiki ne kyau wani ya ƙara tashi ya kuke don tabbatar da cewa wannan abin da ku bai kasa a guye ba Hajiya Hafsat
to alhamdulillah muna fata cewa wannan gwamnatin Allah ya da shi mai girma gwamna ya ce duk project din da ya fara insha Allah zai yi kokari tabbatar cewa an gama shi zuwa shekara mai zuwa kuma ni abin da ma nake cewa shine duk abin da yake na ci gaba ne na al'umma balanta kuma wayannan suna da bukata ta musamman to bai kamata a sa son zuciya a ciki ba duk abin da aka yi a wannan gwamnati ya kamata koda wata gwamnati ta zo ta dinga korawa akai domin haka ne ake samun ci gaba idan ba haka nan ba za a kwaro wayannan yara kuma zai kasance cewa an shiga cikin hakkin su saboda haka muna fata cewa duk abin da aka kafa inda na jama'a ne na kuma ci gaban al'umma to ya kamata a ci gaba amma in Allah ya yarda duk abin da ake ciki an yi alƙawarin cewa wannan aiki za a yi kokari a gama shi kuma su kansu wayannan yara namu za su fara cin moriyar wannan aiki kafin ma a ce gwamnatin ta zo karshe kabar na gode
commissioner mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba wanda yanzu haka take birnin New York wajen wani taro da ta zo to duka nan shirin ya kammala a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Lazarus Creation Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Na kata ba na tata mukatawa ba mani na